Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako sai magana ne akan tsarin iyali wato family planning domin ba da tazarar haihuwa. Bari mu ba wa bakuwar mu ta wannan mako damar gabatar mana da kanta.
Sunana Hauwa Abdullahi Danfata, ni ma'aikaciyar jinya ce ko ma'aikaciyar ungozuma. Ina aiki kuma da Bayero University Kano.
To zaki mana ƙarin bayani game da tsarin iyali wato family planning.
Family planning wani tsari ne da ake yi domin samun tazara haihuwa ko tsara iyali ko kuma a samun tazara tsakanin haihuwa zuwa haihuwa.
Menene muhimmancin tsarin iyali?
Gaskiya muhimmancin yana da yawa. Basic din dai sai in ce ko kuma mafi muhimmancin shine samun tazara tsakanin haihuwa zuwa wata haihuwa. Mace tana buƙatar jikinta ya murmure ya dawo daidai kafin ta ƙara ɗaukar wani ciki bayan ta haihu. Saboda process na haihuwa da ɗaukar ciki lokaci ne da ake samun canje-canje a jikin mace kuma yana bata wahala. So idan aka samu tazara ɗin tsakanin wani haihuwa zuwa wani haihuwa, ita kanta mace za ta samu lafiya da kuzarin da za ta ɗauki wani ciki. Na biyu, shi kanshi ɗan nata zai samu daman da zai samu a shayarwa wadda yake buƙata. Zai samu ya sha nono wadace, kuma wannan nonon yana ƙunshe da sinadari kamar yadda muka sani, wanda sinadaran kuma suna da muhimmanci wajen lafiyan yaro da ƙwaƙwalwan shi da jikin shi da komai dai. Abu na uku kuma tsarin iyali wani tsari ne wanda misali idan mace tana da matsala da ya shafi ɗaukar ciki ko haihuwa, shi ma za ta iya taga cewa yaushe ne ta shirya ta ɗauka cikin, kuma in ta ɗauka ya zama na cewa ta haihu kuma ta haifi lafiyayyen yaro, ita kuma ita ma tana cikin ƙoshin lafiya. Wani lokaci kuma kamar iyali in sun haifi yara da yawa sukan yi ƙoƙarin shiga sun yi wannan tsarin iyali ɗin saboda su samu waɗannan yaran da suka haifa su iya ɗaukan ɗawainiyarsu da tarbiyyarsu da karatunsu na ilimi da tufatar da su da ciyar da su.
Shin mata ne kaɗai ya kamata su yi tsarin iyali ko maza ma na iya yi?
Hakikanin gaskiya ba mata kaɗai ne ya kamata su yi tsarin iyali ba, maza ma za su iya yin tsarin iyali. Abin dai da muka fi gani mostly a nan ƙasarmu a mafi yawa mata ne suka fi yi, saboda kusan ana ganin mata su ne masu ɗaukar ciki ɗin, kuma su ne masu yin ɗawainiyar haihuwa ɗin, kuma su ne masu rena. To shi ya saka ya zama na cewa mata sun fi yi, amma maza ma za su iya yin tsarin iyali.
To kamar wasu irin nau'in ko kuma na ce nau'ikan tsarin iyali ake da su kuma wanne ma aka fi yi musamman a nan Najeriya?
To nau'ikan tsarin iyali gaskiya suna da yawa, kusan zan ce akan dan ana ta samun improvement ko ci gaba a cikin harka. So ana dan samun kuma sababbin hanyoyi ko akai-akai. To amma dai ala kulli halin abubuwan da muka fi sani shine misali akwai kinga amfani da magani wanda ake ce musu oral contraceptive pills. So waɗannan ƙwayoyi ne wanda mace take sha kuma ana shan su ne kullun har iya tsawon tazaran da ake buƙata. Abu na biyu kuma muna da tsinke na copper ko in ce IUCD, su kuma su ne ake sawa abu ne roba ne ko in ce a copper ne, akwai roba akwai copper kuma da ake sawa, shi kuma ana sa shi ne a cikin mahaifa. In aka sa shi a cikin mahaifa shi kuma yana kare ko in ce yana hana shigowar ƙwan haihuwa cikin mahaifa, dan haka zai hana ɗaukar ciki. Sannan kuma muna da allura da ake yi, muna da allura kashi-kashi kalan su kusan kashi biyu zuwa uku da ake amfani da su. To kuma wannan alluran shi ma akwai wanda ake na wata biyu, akwai wanda kuma ake na wata uku. Su kuma wani sinadari ne a cikinsu wanda shi ainihin sinadaran zai kawo canje-canje a harkar ciwo wannan sinadari na jikin mace da suke kawo haihuwa ko suke shirya mahaifa saboda haihuwa, to sai su hana wannan sai zama na cewa mace ba ta ɗauka ciki ba. Akwai kuma abubuwa ko in ce tsinkaye da ake sawa a ko ƙasan fata ko a cikin tsoka, su ma kuma duk aikin dai kamar yadda su alluran suke yi su ma abin da suke yi kenan, su ne muke kiran su implant. Sannan banda haka kuma a tazaran haihuwa ɗin ana amfani da yin operations. Akwai operation da ake yi a ɗore bakin mahaifan mace yanda ƙwayan haihuwa na namiji ba zai iya shiga cikin mahaifan mace ɗin ba bare kuma a samu ma ciki ɗin. Sannan kuma banda haka akwai misali abubuwa na amfani da ake aiki da shi kuma muna kiran su barrier method. Su waɗannan barrier method din wani abu ne wanda misali ake yin su temporary irin na wucin gadi. Za a saka kamar irin su kororon roba, shi kan shi kororon roba akwai na maza akwai na mata. To duka ana amfani da shi ne a yayin da za a saduwa tsakanin mace da miji, in aka amfani da shi shi kuma jinga ba zai bari ma kwayoyin haihuwan su haɗu ba, ballantana a samu shi ainihin ciki. Sannan banda haka akwai kamar spermicides. Su spermicides su kuma wasu abubuwa ne wanda su suna kashe ainihin kwayan haihuwa na namiji ne. Su kuma amfani da shi, shi yana hana, yana kashe su ne su kanga ba za ma su samu rai da za su shiga su haɗu da na mace a samu haihuwa ba. To ainihin gaskiya dai suna da yawa waɗannan abubuwa, amma dai takaitaccen waɗanda nake gaya miki waɗannan su ne dai a takaice. Wanda aka fi amfani da shi especially a nan ƙasar mu ta Najeriya shine wannan IUCD. Abinda dai bincike ya nuna kenan. Shi wannan IUCD shine wannan da nake ce miki ana sa shi kamar akwai kofa ko wani roba ne da ake sawa a cikin mahaifa da yake hana ɗaukan ciki. To a Najeriya dai bincike abinda aka sani shine cewa an fi amfani da shi gaskiya. Saboda ina ga kusan shi wani abu ne wanda yake in ka sa shi zaka iya cire shi a duk sanda kake so. Kuma daga mace ta cire shi cikin ikon Allah ba ta ɗaukan lokaci za ta iya ɗaukan wani ciki. Kuma banda haka baya kawo wani inconvenience ga macen da kuma namijin ma. Wani lokaci mata in suka sa zaka ga sukan manta ma da cewa sun saka shi. So ina tunanin kamar maybe ko convenience din shi ko kuma amfanin shi ya saka mata suka fi amfani da shi. Kuma saboda kasancewar shi daga zara an cire shi za mace za ta iya ɗaukan ciki. Wallahi kamar magani wanda shi kin ga an yi shi hormones ne suna shiga cikin jini kuma idan aka ce ma an dakatar da yin amfani da shi already akwai shi a jikin system din mace kafin a ce an fitar da shi an excretion din shi ko ya bar system din ga zai iya ɗaukan dan watanni. Amma kamar shi IUCD in an sa shi mafi yawan lokuta gaskiya daga an cire shi ba ya ɗaukan lokaci mace za ta iya ɗaukan ciki. Kuma misali in ka sa ma ka fara samun problem da shi within a short time za ka iya zuwa anytime a cire. Kuma akan sa shi mata da yawa ma sukan ce in sun sa suna mantawa ma cewa da shi a jikinsu saboda baya ba su wani damuwa ko kuma wani inconvenience.
Duk abin da aka ce yana da amfani ko kuma fa'ida ko kuma tasiri a wani gefen kuma ba a rasa kalubale. Shin wasu irin matsaloli ne ke tattare da tsarin iyali?
Eh to gaskiya kamar yadda kika faɗa ce kam duk abin da yake da amfani ba ya rasa kuma matsalan shi ko kuma ce disadvantage din shi. Eh gaskiya family planning su ma haka kowanne daga ciki kuma yana da irin nashi side effect. Ba za a ce gaba daya irin side effect ɗaya suke da shi ba, amma dai kowanne yana da irin side effect din shi. Kamar wasu mata kamar irin ko pills aka magani ko allura, wasu mata in sun yi yana canja musu yanayin al'adarsu. Banda yanayin al'ada da yake canjawa wasu sukan dan samu su dan rinka bleeding, to rinka dan zubar da jini na wani dan lokaci kafin jikin su ya karba ya saba. To wannan ma kin ga wani inconvenience ne. Sannan kuma yana iya sa mace ta samu karin weight, ta samu sai kiba, wasu kuma lokacin yakan sa mace ta yi rama. So akwai waɗanda kuma in mutum mace ta yi shi yakan dan daga jininta ko in ce blood pressure dinta. So yakan dan kawo hawan jini a wani lokuta. Sannan kuma wasu daga ciki za su iya kawo matsala na cewa in ka fara yi kuma sai zama na cewa baka in ka daina ma kuma haihuwan ba zai dawo ba. So duk dai irin waɗannan abubuwan suna da yawa gaskiya. Well, these are the only few that I can mention for now.
To wace shawara zaki ba mata musamman game da tsarin iyali?
In shawaran da zan ba mata dai abu guda ɗaya ne, cewa suna buƙatar su rinƙa samun tazara a haihuwa. Tazara a haihuwa shine especially waɗanda suke haihuwa akai-akai ɗin nan shine ake cewa konikoko. To suna buƙatar gaskiya su rinƙa samun tazara saboda jikin su ya rinƙa warwarewa ya koma daidai kafin su ƙara ɗaukan wani cikin. Saboda tafiya ce kamar jiwani ne ɗaukan ciki zuwa haihuwa. Duk abubuwa ne waɗanda suna ƙunshe da ƙalubale kala-kala. To yana da buƙatar a ce ka dawo da jikinka sosai saboda yaronka ɗin kanshi da ka haifa zai samu ya sha nono yanda ya kamata, ya samu kulawa kuma yanda ya kamata. Kuma ko daidai da wajen tarbiyya ma akwai buƙatar ka samu nutsuwa yanda zaka tarbiyyantar da yara a one at a time at least ko yaya ne kana yi kafin wannan ya zo wannan ya kai wani mataki da zai iya makanshi wani abu kin ga kai mata samu lafiyanka kuma ko ga da zamantakewa mata bangaren zamantakewa mata in suka samu tazaran sukan fi samun zaman lafiya da mazajen saboda sukan fi samun lokacin mazajen nasu yanda za su kula da yaya kuma su kula da mazajen sannan kuma a ina kira da mata cewa duk wanda za su je tsarin iyali in sun je su je asibitin da ya kamata su je gurin expert su ne zuwa chemist kawai su sai magani su fara sha su je asibiti a gwada koman su a gwada nauyin su a gwada blood pressure din su a gwada ramin su duk wasu abubuwa a musu test cewa ba wani ciki a cikin su kafin su fara yin tsarin iyali kuma sannan duk inda suka je za su yi tsarin iyali akwai buƙatar a gaya musu hanyoyi da ake da su da kuma matsalolin hanyoyin da kuma amfanukan hanyoyin shine zai ba mace daman da za ta zabi wanda take so haƙinta ne mace ta zabi wanda take so ba wai asibiti a ce kaza zaki ba unless in ba ko wai an ga wani abu a cikin abin da ta zaba din ba za a iya sanar da ita ilmantar da ita cewa to amma fa kaza nan da kika zaba kamar zai miki kaza zai kaza amma dai a bata dama ta zaba abin da take so amma dai Allah a rinka zuwa asibiti idan za a yi tsarin iyali adine yin shi da ka
shin iyali na bada hadin kai wajen yin tsarin iyali ko tazarar haihuwa musamman a nan Najeriya
eh kwarai da gaske iyali na bada hadin kai wajen yin tsarin iyali ai shi tsarin iyali ma ba zai yi ba idan babu hadin kan mata da miji ai dole sai an samu fahimta da yadda da yarjejeniya tsakanin mace da miji sannan shine ma za a iya yin tsarin iyali saboda mace ke ai ba za ki tafi kije ki tsarin iyali ba tare da yardan mijinki ko amincewar shi ba shi kuma miji shi ma bai kamata ya ce zai sa mace dole sai tayi a tsarin iyali ba idan ba ta bukata shi kanshi zabin tsarin abinda ake so ayi din ina ganin ya kamata a ce da mata da mijin ne suka tsara suka zabi wanda ya kamata a ce macen tayi saboda wannan shi zai kawo fahimta shi zai kawo zaman lafiyar su koda a ce misali in the process an samu wannan complications ko wani side effect to abu ne wanda kin da tare aka yi kin gane za a samu fahimta kuma za a fi samun galaba a cikin sa
masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki kine ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu da sa'aya ashirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin wacce muka kasance tare da ita a cikin shirin sai kuma dukkanin abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya